sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mitoci 6025 da kuma 16 a jamhuriyar Niger za iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen radio amfani sarauniya Fara'a Nomad FM da Lal FM niya sai kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai a kasar Ghana za iya kama mu a Alpha Radio dake Kumasi a koda yaushe za ku iya kama mu tashar ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yau Lahadi 3 ga watan Nuwamba shekarar 2019 Hadiza Kyari ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da farko ga kanan labarai
To Hadiza masu zanga zangar kinjinin gwamnati a babban birnin Iraki sun toshe manyan hanyoyi a birnin a can birnin Hong Kong kuwa a yau Lahadi ba a shirya wani gagarumin gangami ba Su kuma can a birnin Beirut dubban mutane ne suka fito yau Lahadi don nuna goyon bayan su ga shugaban kasar Lebanon.
Kanan labaran kenan. A jamhuriyar Niger, jam'iyyar NPR ta kuduri aniyar shiga zabubuka da za a gudanar a shekarar 2020 da 2021 da nufin dora dan takararta akan kujerar shugabancin kasar. Sannan kuma har ila yau a jamhuriyar Niger za ku ji yadda wasu matasa a kasar ke kokarin yaki da sauro a yankin da magaram. Muna kuma tafe da idan kwaya ta narke wanda Muhammad Hafiz Baballe ya shirya kuma zai gabatar. Amma duk kafin nan sai a gyara zama don ji yadda duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Masu zanga-zangar kinjinin gwamnati a babban birnin Iraki sun toshe manyan hanyoyi a birnin. An kuma rufe makarantu da ofisoshin gwamnati a Bagadaza da kuma wasu biranen kasar a yau Lahadi, ranar aiki ta farko a mako a kasar da galibanta musulmai ne, yayin da masu zanga-zangar suka hallara kan tituna suna neman sauye-sauye a tsarin siyasar kasar. A jiya Asabar masu zanga-zangar sun yi gangami inda suka bijirewa matakin da gwamnati ke dauka a kansu. Dubban 'yan Iraki sun taru a filin Tahrir da ke Bagadaza shekaran jiya Juma'a, inda suka gudanar da zanga-zangar kinjinin gwamnati mafi girma tun bayan da aka fara zanga-zangar a watan da ya gabata. A can birnin Hong Kong kuwa a yau Lahadi ba a shirya wani gagarumin gangami ba. Ko da yake gangamin da masu goyon bayan demokradiyya suka yi a jiya Asabar ya kai ga arangama da 'yan sanda yayin da masu zanga-zangar da ke ci gaba da dagewa a gwagwarmayar su suka yi barna sosai a tashoshin jiragen kasa da gine-gine suka kuma kai hari a ofisoshin Xinhua wato kamfanin dillancin labaran kasar China 'yan sanda sun maidawa masu zanga-zangar martani da feshin ruwa da kuma barkonan tsohuwa sun kuma kama 'yan gangamin da yawa a zanga-zangar karshen mako karo na 22 da suke yi to har sai da dai aka kai safiyar yau Lahadi ana ta da zaune tsaye a birnin kamfanin dillancin labaran na Xinhua ya ce wasu tsagera sun balla kofofin kamfanin sun kuma lalata na'urorin sanar da kutse da aka kafe a wurin sannan kuma sun jefa kananan bama-bamai a zauren ofishin Su kuma a can birnin Beirut dubban mutane ne suka fito yau Lahadi don nuna goyon bayan su ga shugaban kasar Lebanon. Jama'ar sun gudanar da gangami ne a kusa da fadar shugaba Michel Aoun dake a kudu maso gabashin birnin Beirut. Nuna goyon bayan ga Aoun na nuna adawa da zanga-zangar da wasu 'yan Lebanon suka fara a fadin karamar kasar dake yankin tekun Bahar Rum a watan da ya gabata suna neman a yi garan bawul a siyasar kasar da ake nuna wariya. Masu zanga-zangar sun kuma dora laifin cin hanci da rashawa da suka yi yawa sosai da kuma rashin ayyukan raya al'umma akan gwamnatin kasar. Ko da yake ana sa ran gudanar da zanga-zangar kinjinin gwamnati a yau Lahadi da yamma a tsakiyar birnin Beirut. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A AJ Calderon babban ma'aikaci ne a wata gonar piya da lemu a kudancin jihar California. Ya bayyana wa kamfanin dillancin labaran Associated Press abin da ya lura game da gobarar dajin da aka yi wa lakabi da Maria a garin Ventura. Ya ce idan wutar ta taso abin mamaki ne. Ya kara da cewa duk aikin da suka kwashe shekara da shekaru suna yi cikin ƴan sa'o'i wutar ta laƙume komai. Gobarar dajin Maria dai ta laƙume eka 10,000 na filaye kuma an dage umarnin da aka bada na kwashe mutane a garin. John Grether, mai gonar da Calderon yake aiki, ya ce ya rasa kusan eka 10 na gonar piya. Jami'ai sun ce ranar Alhamis din da ta gabata gobarar dajin Maria ta fara a yankin arewa maso yammacin birnin Los Angeles, kuma ta yi wata igiyar wutar lantarki ce ta haddasa gobarar. Igiyoyin wutar lantarki sun taka rawa a gobarar dajin da suka faru a cikin 'yan kwanakin nan. Masu kamfanin samar da wutar lantarki sun ce za su ba da haɗin kai a binciken da ake yi. Ma'aikatar tsaron ƙasar Turkiya ta ce akalla mutane 13 aka kashe a wani harin bom na mota a kusa da wata kasuwa a jiya Asabar a garin Tal Abyad da ke bakin iyakar Siriya daga arewacin ƙasar. Nan take dai babu wanda ya dauki alhakin kai harin, amma ma'aikatar ta dora laifin kai harin akan mayakan kungiyar YPG, wato bangaren kurda wanda ke cikin dakarun Siriya na SDF. Ma'aikatar ta kuma yi kira ga shugabannin kasashen duniya akan su dauki mataki akan 'yan kungiyar YPG. Ma'aikatar ta bayyana ta a matsayin muguwar kungiyar 'yan ta'adda. Dama dai kasar Turkiya na kallon 'yan YPG a matsayin kungiyar 'yan ta'adda, amma Amurka na daukar su a matsayin kungiyar kawance a fadan da suke yi na murkushe 'yan ISIS. Kasar Turkiya ta kwace garin Tal Abyad a watan da ya gabata bayan da dakarun kasar da mayakan kawancen su na Siriya suka kaddamar da farmaki a arewa maso gabashin Siriya akan dakarun kungiyar SDF, biyo bayan matakin da shugaban Amurka Donald Trump ya dauka na janye sojojin Amurka daga yankin.
Maryam Dauda kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To a jamhuriyar Niger, a yayin da jam'iyyar NPR ke bikin cika shekaru 4 a jiya Asabar, jam'iyyar ta yanke shawarar tsayar da dan takarar zaben kujerar shugabancin kasar. Wakilin muryar Amurka a Yamai su nemi mana barma ya aika mana da ƙarin bayani.
Dubun dubatar magoya bayan jam'iyyar NPR jamhuriya ne suka hallara a ɗakin taro na Palais du 29 da ke nan Yamai domin murnar cika shekaru 4 da kafuwar wannan jam'iyya, wacce a yau ke matsayin ta 4 mafi yawan kujerun wakilci a Majalisar Dokokin Niger. Yayin da ɗaya bangare bikin ya kasance wani lokacin fayyace kudurorin da jam'iyyar ta sa gaba, musamman akan maganar zaben da ke tafe.
NPR jamhuriya participera à tous les scrutins à venir et ses candidats aux élections législatives et présidentielles.
Shugaban jam'iyyar Albade Abuba na cewa NPR jamhuriya ta shirya domin shiga zabubukan da ke tafe a kowane mataki, wato na kansuloli da na 'yan majalisar dokoki da na shugaban kasa. Saboda haka taron kongre na gaba zai tsayar da komai a game da wannan kuduri. NPR jamhuriya ta yi mubai'a ga dan takarar PNDS Tarayya Isu Muhammadu a zaben 2016 tun a zagayen farko. Saboda haka bayar da sanarwar shigar ta sahun masu zawarcin kujerar shugabancin kasa a yau ke dauka hankalin jama'a. Mafari kenan na nemi jin ta bakin mataimakin shugabanta Alhashi Alma Umaru.
An yi wa'adi na biyu na shugaba Muhammadu Isu, mun goya mishi baya, Allah ya bashi iko Niger, 'yan Niger sun zabe shi. Yau NPR kamar yadda muka faɗi za mu shiga sabon zabe shekara 2020 zuwa 2021. Biro politiki ɗin namu mun ce wannan gamin za mu ajiye ɗan takara, ya rage gare mu. Muzo mu tallata abinda za mu saidawa 'yan Nijar, muzo mu kwatanta musu menene manufarmu.
Matasa da mata na matsayin jinsuna mafi rinjaye a yawan al'ummar Niger, sabili kenan shugabar matan MPR Jamhuriya Madam Lamido Salamatu Balagoga ke neman haɗin kansu don ganin jam'iyyar ta yi nasara a zaɓuɓɓukan da ke tafe.
Kun ga dai plaskin da president kinmu yake ma mata, plaskin da president kinmu yake ma matasa, plaskin da president kinmu yake ma kowa da kowa. MPR Jamhuriya ce ba take bude, kenan muna kiran kowa da kowa ya zo ya taya mu ayyukan da muka sa gaba su gaba. Tsaron ƙasa, security alimentaire, école, santé da kuma duka droit de l'homme.
A shekarar 2015 ne Albade Abuba da wasu abokansa suka kafa MPR Jamhuriya, bayan shafa shekaru hudu suna tafka shari'a akan maganar cancantar shugabancin jam'iyyar MNSD. A yau jam'iyyar na da kujeru 17 daga cikin 171 na wakilci a majalisar dokokin ƙasa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Madalla a gaishe da Sule Mummuni Barma. Har ila yau dai a jamhuriyar Niger, wasu matasa a wata unguwa da ke birnin Damagaram sun kuduri aniyar yakar sauro ta hanyar feshin magani domin rage radadin zazzabin cizon sauro. Ga Tamar Abari da karin bayani.
A wani mataki na yaki da zazzabin cizon sauro, wasu matasa a unguwar Jagindi ta Damagaram sun kuduri tallafa ma al'ummar su, inda suke feshe unguwar da maganin sauro a duk inda makwancin sauron yake.
Wannan abin da ya kai mu wannan taimako, akwai wani wanmu da ya kawo wannan hikima. Ya ga ana lokaci ne na masassaru, ana yawan masassaru da sauransu, manya da yara, gari da kwashi masassaru sai kawo idan. To duka abin da yake kawo masassaru, wannan sabro ne yake kawo wannan masassaru. Sai ga to me za a yi, sai ce a siyo gora irin wannan wanda ake fesa magani. Ya bada kuɗin shi, aka je aka siyo gora na fesa magani, sannan muka siyo maganin. Yan uwa suka kama duka na fada, za a ce tunda iya fadan mu ne muka zo aka kakkama ake faffesa maganin. Lokacin da muka fara goran wannan ne dai na fari, aka so guda biyu, shika 20-20 muka so su. Daga baya muka samu wani occasion, shi ma muka ƙara sayarwa, sannan muka so magani guda ɗaya muka fara gwada.
A cewar jagoran feshin maganin Mamunu Malam Ado, suna yin aikin nasu ne cikin tsari da bin doka.
A gida-gida ne muke yi, tunda da farko gidajenmu muka fara, sai muka ga lalle na yi kenan. Daga gidajenmu sai muka ci gaba, gaba ɗaya muka tafi har muka huta daga anguwa ma sosai, an huta daga anguwa ana ta taimaka. Kuma har yanzu muna yi sai illa masha Allah kawai sai. To a anguwa muka tafi muna sallama ne. In muka yi sallama ma masu gida, sai mu gaya musu tattare ruwan sha da abinci su rurrufe. Muna tambaye uzini, tunda sai mun tambaye uzinin su cewar za mu shigo mu fesa musu maganin sauro. Ce ma mata su sa hijabi, saboda gidan matan aure ba ka shiga haka nan ba. Su sa hijabi, su rufe fuska su yanda ya dace, yanda addinin musulunci ya ba da dama. Sannan sai mu shiga cikin ban daki da sauran gurare lungu-lungu inda sauro yake zama, duk sai mu faffesa.
Tun da dai suka fara wannan aiki, matasan sun ce suna yi ne da aljihunsu. Ba wani wanda ya tallafa musu da taimako.
Gaskiya babu inda muka samu taimako. Tunda muka fara dai kawai da kuɗinmu ne muke, har yanzu ma da kuɗinmu ne. A yau ma na je na so magani, shi ma dai da kuɗinmu ne. Amma babu wani taimako da muka samu a wajen wani gwamnati ko kuma wata ƙungiya. To gaskiya abin da zan gaya wa matasa, kar mu tsaya mu jira mu ce sai gwamnati ta yi. Saboda mu daure kawai mu kama ma junanmu, masu gidaje 1, 2, 3, kowa ya kawo 100 wance ya tashi ka. Mu kama ma juna sai mu aso maganin. In aka so ma aso goran, aso maganin a fesa. Mutum ɗaya ba ya iya ba, amma unguwa matasa in suka gamu duka suna iya yi. Don haka duka ana iya gama da magaram da wannan abun. To in aka ce da magaram ta gamu da wannan abun, zai zamanto duk wani sauro da yake cikin gari ma an kashe shi. Musamman yanda masassarun wannan suka yi yawa, gashi nan duk da magaram an kwasa. An je likita abin, akwai ban mamaki, akwai ban tsoro. To yanzu dai unguwar Jagindi ne, amma titi iya gidajen mu unguwar ta mun dan kare, mun ma shiga wata unguwa a yanzu halin da ake ciki.
Su kuwa mazauna unguwar sun fi kowa gamsuwa da wannan taimako, kamar yadda suke yin bayani.
Jika da fesa magani sosai mai ji daɗi. Allah saka ma yara wannan da fusa'a da suka yi, Ubangiji Allah saka musu da alheri, muna matuƙar godiya. Ina ma da gami za a bambanta da lokacin da ba a feshe-feshe, da ba a fara fesa magani ba. Saburo ya yi yawa, ga sannan lokacin na akwai ruwa na anti-emet ya addabi mutane, amma yanzu sai ka kwanta shiru har sahiya ma a cewa saburo da sahiya shigowa cikin ɗaki babu shi. mu yanzu har mun mamance za a ce da wannan cizon saburo, kuma an kun gane ma cikin wannan in shi an aka garban mata ko musassaru sun yi sauki fisabilai. Wannan yara matasa Ubangiji Allah saka musu da alheri, Allah biya su, Allah sa ni wa'ansu an gungowa an guyoyi ma su wannan su kwaikwayi abin da suke.
To lalle wannan initiative ce wanda matasa suka dauka ba tare da mahukunta sun ba ku wani tallafi ba, ko ba gaskiya ba? Kun dauki initiative wadda take in duka matasa za su dauki wannan initiative ɗin abin za a samu ci gaba kwarai.
A gaskiya wannan magani da ake fesa muna jin daɗin shi, saboda saboda ya rage damu da yara ba ma iya zaman tsakar gida, amma sai mu kai wani lokaci wani kwari wani saburo duka wani kyankyan su duka an rarraba mu da su. Wannan abu da ake kokari wala saka da ake yi.
Wallahi lokacin nan zama muna so mu zamna kaga kaman ventinar dole mu shiga gida saboda ya dame mu, amma tunda Allah ya kawo wannan mutumin ya kawo sauƙin abin da magani da yake fesa, yanzu kaga mun ka leka wata ran sai mu kai kare biyu kare uku da dare don da mu ne mazan unguwai kawai sai mu leka mu ga dare yayi ba don mu da saburo.
Tamara Abari daga na magaran taskar VOA. To a gaida Tamar Abari, masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agoganmu ya ce karfe 11:16 na safe. Ga shirinmu na gaba.
Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkan mu da warhaka, barkan mu kuma da sake saduwa da ku a cikin shirin Idan Kwaya ta Narke wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. A cikin shirin namu na wannan makon za mu kawo muku hira ta musamman da wakilinmu Nasiru Adamel Hikaye ya yi da tsohon ministan matasa da wasanni na Najeriya Barista Solomon Dalong akan ta'ammali da miyagun kwayoyi da matasa maza da mata suke yi. Ya kuma fara da tambayarsa kamar haka.
Barista ni ina da abin da ya shafi matasa kan shaye-shaye ko yadda ake shigo da kwayoyi da ke bata matasa. Matasan ma yanzu har da mata suke shiga bumban da maza kenan.
To shan kwayoyi da matasa suka same kansu abu ne wanda abun tausayi ne kwarai da gaske, domin ai su matasa su ne muke buge kirji da su domin gobe. Amma har ka ta lura da shan kwayoyi yana karkashin wata ma'aikata na daban, domin akwai wadanda suke da haki na ilimantar da yara illan shan wayannan kwayoyi da kuma dau matakai wanda suka shiga ciki da nisa a dau matakai a samu za a kai su a yi musu magani da magana domin a cice su. Amma uwar magana ita ce rashin aikin yi talauci tana da babban illa wanda muke ganin ta a irin halayen da ya kai matasa ga shan kwaya, domin mai shan kwaya yana gani kamar bare ya rabu da damuwa, amma za a rabu da shi na dan lokaci ne ba wai an biya bukata ba. To wannan shi ne yake kai su a ciki. To shigar da irin wayannan miyagun kwayoyi a Najeriya, domin irin halin da muka samu kanmu kan iyakanmu ba da cikakken tsaro take ba, saboda haka ana iya shigar da komai a kasan nan. Sannan akwai gazawan al'umma. Al'umma fa ana sani cewa ga mutumin ne nasa da miyagun kwayoyi, amma wani lokaci domin yana dan cire 5,000 ya ba su mai anguwa da shugabannin al'umma sai kaga an yi shiru. Matasan karan kansu wani lokaci masu irin wani miyagun sana'a sukan fidda wayansu yankumshi suna ba shugabannin matasa, wato dan shafa musu zuma a baki suna dan lashewa. To ba a duba babban illa da an yi wa al'umma da irin abin da yake nan ba, saboda kai ina kira ga matasa kwa ya dai bambancinta da mutuwa. Shin za ka mutu a hankali? Mutuwa na iya zuwa ta hasari, ka mutu gabaki takanasa lokaci guda ko kuwa ka yi ciwo, amma kwaya zai ɗauki lokaci kaɗan kaɗan kuma dole ya kashe ka ne. To saboda haka a guje ta.
Mana barista, watakila ba kaɗan taɓo ma mata ba, saboda illar yanzu da ta fi yawa ita ce a cikin gidaje mata da ake cewa idan sun gyaru al'umma ta gyaru, sun ɓaci al'umma ta samu matsala, sun faɗa wannan lamarin.
duk abin da ya ci doma ba zai bari a wai ba. To saboda haka ba wai in ana maganan kwaya a matasa wai an yi iyaka aka ce a maza ne kada ba. Ai mata suna da mata sun iya rikin asiri kuma sun iya boboye irin waɗannan abubuwan. To saboda haka idan ya mace tana harkan shan kwaya kan doki lokaci kafin ma iyaye su ya sani. Amma namiji ba zai doki lokaci ba za a gane. Amma in ya mace ce zai doki lokaci har ma shekaru domin yanayin yadda Allah ya yi su. Mata suna da hakuri, suna iya juriya da abubuwa kuma suna iya boya mu. To amma idan kuma har kaman yadda ka faɗa an samu yayan mu yan mata suna ciki da yawa, to an shiga cikin babban bala'i. Domin komai ta ɓaci in a maza ana iya ce to akwai bege. Amma idan ta shiga cikin mata to an gama da al'umma. Domin ko a dokokin duniya akwai sashi da ta ce mace ita ce al'umma. Ana misali idan ka ɗauki aure Bituriya ka kawo ta Nigeria, idan ba ta so yayanka su ji yarenka ko Hausa, haka a Nigeria ba za su yi Hausa ba sai da su yaren Turanci kuma za su yi shi da harshen wuwan. To saboda haka mace ita ce tushen al'umma. Shi yasa dokokin duniya sun kare su. Idan ana yaki ba ka iya taba mace. Abinda ka in ka kaiwa mace hari a lokacin yaki to ka za a yi maka hukuncin laifin kisan kare dangi. Don haka dole kowane hukuma kananan hukumomin jami'an tsaro a sa ido a kan yan makaranta. Sali na malamin makaranta su ma suna da haki su sa ido su lura wani irin hali ne yara suke ciki. Idan wayannan mutane sun aikin su alhamdulillah.
A cikin abin da ka faɗa ya nuna akwai illa ta cin hanci da rashawa da ke yaɗa ma kwayoyin nan, amma ba kai ƙarin haske sosai ba.
So shi cin hanci da rashawa abu ne wanda muka gaje shi a Nigeria. Ta yi kakatutu a harkan gwamnati, a harkan tsaro, a harkan magani, a harkan sifiri da komi da komi. Ba ka iya samun adalci ba sai dai an ba da cin hanci. Don haka wannan shi ya sa muka dora da maran yaki da shi yana fama. Ma duk wanda in Allah ya toni asirin shi aka samu, to mu namu gudunmawa ne za mu kawo na asalime shi daga yakin kuma a gudanar da shi a gaban kuliya. To amma kada manta da irin abin da al'ada na iya yi daga cikin wayan abubuwan. Wato al'adunmu fa su makaran kansu suna da wani irin mummunan ɗabi'a ne. In an kama barawa yanzu sai ka je mutane suna cewa a gafarta masa a tun da ya ce ya tuba a bar shi. Kuma idan an bar shi din gobe zai kara. To mimincin doka shi ne a yi ma mutum hukunci domin gobe kada ya kara. To saboda haka irin waɗannan a kodin su al'adunmu da suka bada suka ɗorawa irin wayannan abubuwan gindi. Amma hakkin da muke da shi shugabane shi ne dole a ci gaba da magana kuma tabbatar cewa hukumomi suna aiki. Domin me duk wanda aka ba shi gashin masaran makawa dai ba zai rabu da waka ba. Domin in makawa ya ji shiru to killa an fara cin masaransa kenan.
Barista Solomon Dalen kenan, tsohon ministan matasa da wasanni na Najeriya. Masu sauraro a nan za mu dasa aya a wannan shirin, sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin bakon namu Barista Solomon Dalen da kuma wakilinmu Nasiru Adamu El-Hikaye da ya yi hirar da shi, sai kuma Julie Leathers Gresham da ta haɗa mana sauti kuma ta ba da umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe nake cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Madalla a gaida Muhammad Hafiz Baballe. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar email. Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Abubakar Kawo Girgir, inda ya ce, hakika muna jinjina da yabo ga hukumar EFCC bisa babban kamun da ta yi na shugabannin ƙananan hukumomi 16 a jihar Kwara da zargin su da yin sama da fadi da miliyoyin kuɗi. Muna fatan za a gudanar da kwakwaran bincike domin tabbatar da zargin da ake musu, domin dai wannan bincike ne kadai zai iya gano hakan. Sai kuma ga sako daga Hajiya Gambo Mamman Gusau Zaria, shugabar kungiyar muryar talaka ta ƙasa, inda ita kuma ta ce, "Assalamu alaikum muryar Amurka. A yau ina kira ga masu mulkin ƙasar nan da su ji tsoron Allah, su kyautata rayuwar talakawan tarayyar Najeriya. Ya kamata ku sake batar yadda kuka rufe mana bodonin ƙasar nan. Duba da yadda wannan rufewar ta fara saka rayuwar talakawan ƙasar nan cikin wani sabon tsananin kuncin rayuwa." To ga kuma sako daga Sani Mai Lange-Lange Yalwa Yauri da Aliyu Usman Taka Lafiya, inda su kuma suka ce, "Assalamu alaikum VOA Hausa. Muna tare da malamin addinin Najeriya da ke kira da a sake duba batun gidajen mari da ake yi wa Daral Mukia saboda zargin cin zarafi da musgunawa, ganin cewa ba a taru aka zama daya ba. Da fata Allah ya sa a dace. Amin." Ga kuma sako daga Gwani Manajan Bulo da Masak da Kaka Alhaji Bukar Gusuma da Masak, inda su kuma suka ce, "Salam VOA Hausa. Dan Allah ku ba mu dama da mu yi boda jinjinawa zuwa ga mai girma gwamnan jihar Borno, wato Baba Gana Umar Zulum, a bisa kokarin da yayi na zuwa garin Damasak ya rabawa talakawan shi buhunan abinci. Hakika abin murna ne da farin ciki. Allah ya sa sauran gwamnoni su yi koyi da shi. Amin." Mun kuma samu sako daga Aminu Adamu Malam Madori da Ali Ubali Malam Madori da kuma Hafsat Usman Malam Madori duk a jihar Jigawa. Su kuma suka ce, "Assalamu alaikum VOA Hausa. Muna yi wa dukkaninku ma'aikatanku fatan alheri. Dan Allah ku ba mu dama mu yi tsokaci akan batun janye haramcin aiki na wasu kungiyoyin agaji a yankin arewa maso gabashin kasar mu ta Najeriya. Hakika hakan yayi daidai, to amma akwai bukatar gwamnati ta sa ido sosai akan yadda suke gudanar da aikin su." Yanzu kuma sai sakon mu na karshe daga Usman Kasim Kiringim na arewa, mazaunin kasar Libya, tare da magaji soja Kiringim na arewa da kuma Sani Diga dan jihar Maradi, sai kuma da Muhammad Dini Tamsuwa, dukkan su 'yan kasar ta jamhuriyar Niger. Su kuma suka ce, "Assalamu alaikum gidan rediyon Amurka. Da fatan ma'aikatanku suna cikin koshin lafiya. Dan Allah ku ba mu dama domin mu nuna farin cikinmu dangane da tattaunawar da bangarorin siyasar ƙasarmu Niger suka yi don warware rikicin siyasar da ta ƙicinyewa a ƙasarmu. A ƙarshe muna addu'ar Allah ya kawo mana zaman lafiya da faɗin kai a ƙasashenmu baki ɗaya. Amin, summa amin. Mun gode VOA Hausa." To madalla, mun kuma gode da sakonninku, ku ci gaba da aiko mana da sakonni. Yanzu kuma ga wannan sakon. Kafin mu kammala shirin, ga Maryam ta dawo da takaitattun labarai. Takaice, masu zanga-zangar kinjinin gwamnati a babban birnin Iraki sun toshe manyan hanyoyi a birnin. An kuma rufe makarantu da ofisoshin gwamnati a Bagadaza da kuma wasu biranen kasar a yau Lahadi, ranar aiki ta farko a mako a kasar da galibanta musulmi ne, yayin da masu zanga-zangar suka hallara akan tituna suna neman sauye-sauye a tsarin siyasar kasar. A can birnin Hong Kong kuwa a yau Lahadi ba a shirya wani gagarumin gangami ba, kodayake gangamin da masu goyon bayan demokradiyya suka yi a jiya Asabar ya kai ga arangama da 'yan sanda, yayin da masu zanga-zangar ke ci gaba da dagewa da gwagwarmaya suka yi barna sosai a tashoshin jiragen kasa da gine-gine, suka kuma kai hari a ofisoshin Xinhua, wato kamfanin dillancin labaran kasar China. Su kuma can a birnin Beirut, dubban mutane ne suka fito yau Lahadi don nuna goyon bayan su ga shugaban kasar Lebanon. Jama'ar sun gudanar da gangami ne a kasar da fadar wato a kusa da fadar shugaba Michel Aoun da ke kudu maso gabashin birnin Beirut.
Nuna goyon bayan ga awan na nuna adawa da zanga-zangar da wasu 'yan Lebanon suka fara a fadin karamar kasar da ke yankin tekun Bahar Rum. A watan da ya gabata suna neman a yi garan bawul a siyasar kasar da ake nuna wariya.
Thomas sauraro baki daya abin da ya sawaka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da Leonard Sahilu da ya hada shirin sai kuma engineer namu na yau John Dryden. Ni Hadiza Kyari ke cewa ku huta lafiya daga nan sashin Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC.
They were